This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga nan birnin Washington DC aka lalubo sashin Hausa na muryar Amurka kai tsaye akan mitoci 1622 da kuma 25. A jamhuriyar Najar za a iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. Sannan muna nan ko da yaushe a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci na ranar 26 ga watan Janairun shekarar 2016. Muhammad Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Zahabi Imam Aliyu muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato karfe 10 na safe kenan a nan birnin Washington DC a daga bashin Amurka. Ga kanin labaran duniya.
A jamhuriyar Afirka ta tsakiya wata babbar kotu ta soke zaben yan majalisar dokokin kasar da a gudanar cikin watan jiya. Yan takarar neman shugabancin Amurka ko karkashin inuwar jam'iyyar Democrat sun yi yunkurinsu na karshe domin samun ƙarin karbuwa daga masu zaɓe a jihar Iowa. Yau Talata, sakataren harkokin wajen Rasha ya ce Moscow bata nemi da shugaban Siriya Bashar al-Assad da ya yi murabus ba, kuma bata ce za ta bashi mafakar siyasa ba.
To a Najeriya kuwa wani rahoto da wata mujallar kiwon lafiya ta fitar ya nuna cewa a shekarar 2015 an haifi jarirai sama da 300,000 ba tare da rai ba. To ko me ke haddasa yawaitar haihuwan jariran ba rai?
Yawanci abin da yake ja wannan rashin zuwa awo a gano wa'insu cututtuka wanda suka ci gaba a cututtukan nan da ake so a wanda ake neman ake gane shi a wajen awo shi ne ciwon suga.
Yayin da zaɓukan jamhuriyar Nijar ke ci gaba da ƙaratowa, shugabannin al'ummar Nijar mazauna Najeriya sun fara kira da a yi zaɓe lami lafiya, inda suka nemi a yi wato koyi da zaɓen Najeriya.
Kamata a ce ko ƙasashe tun da ainihin Najeriya an ka samu zaman lahiya an kai shi lahiya an ƙare lahiya, kaga ya kamata a ce su masu koya da wannan abu a yi lafiya a ƙare lafiya.
Muna ɗauke da shirin noma tushen arziki wanda Halima Jumaru za ta gabatar. Da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A jamhuriyar Afirka ta tsakiya wata babbar kotu ta soke zaben yan majalisar dokokin kasar da a gudanar cikin watan jiya. Duk da kotun ta tabbatar da cewa tsoffin ministocin kasar biyu su ne za su kara a zaben fidda guni na shugabancin kasar da za a yi. Kotun tsarin mulkin kasar ta yanke hukunci jiya Litinin cewa zagayen farko na zaben wakilan majalisar dokokin kasar da a gudanar ranar 30 ga watan Disamba yana cike da maguɗi, kuma akwai alamun da hannun wasu daga cikin yan takarar. Babban alkalin kotun Zakari Ndumba ya ce jaman hukumar zaben kasar sun samu koke-koken jama'a fiye da 400. Kotun ta amince da gudanar zaben fidda guni tsakanin yan takara biyu waɗanda suka fi samun yawan ƙuri'u, wato Anicet Georges Dologule da kuma Faustin Achanga Tudera. A sakamakon zaben da aka sanar a farkon wannan wata, Dologule ya samu kashi 24 cikin 100 na ƙuri'u da aka kada, yayin da Tudera ya samu kashi 19. Da an ayyana 31 ga watan nan a zaman ranar da za a gudanar zaben fidda gunin, amma bisa dukkan alamu za a dage wannan zabe. Dologule, dan shekaru 58 da haihuwa, masanin tattalin arziki ne wanda ya rike mukamin prime minister daga 1999 zuwa shekara ta 2001 karkashin gwamnatin shugaba Ange Felix Patasse. Shi kuma Todere, shi ma dan shekaru 58 da haihuwa, masanin lissafi ne, shi ma ya rike mukamin prime minister karkashin gwamnatin shugaba Francois Bozize daga shekara ta 2008 zuwa 2013. Hakanan yan takarar neman shugabancin Amurka uku karkashin inuwar jam'iyyar Democrat sun yi yunkurinsu na karshe domin samun ƙarin karbuwa daga masu zaɓe a jihar Iowa. Neman karbuwar da suka yi a daren jiya Litinin yana zuwa ne mako ɗaya kamin a fara ƴar tinke na tsawon wata ɗaya domin fidda ɗan takarar da jam'iyyar Democrat ɗin za ta tsayar a zaɓen ƙasa da za a yi bana. Tsohuwar sakatare harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta gaya wani taron mutane da tashar talabijin ta CNN ta nuna cewa duk rayuwarta an santa a zaman mai fafutuka, kuma mukamin minista da ta rike a majalisar ministocin shugaba Obama ya ƙara kimtsa ta domin shugabanci. Madam Clinton ta ce amfani da ƙarfin soja wajen warware rikicin duniya ya zama mataki na ƙarshe, amma abin da ya fi shi ne a ƙarfafa amfani da kafofin diplomasiya, duk da cewa hakan na ɗaukar lokaci kuma da cin rai. Hakanan ta yi amfani da damar wajen caccakar mutumin da yake kan gaba a jerin masu neman takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Republican, wato Donald Trump, kan irin lafazinsa na ƙasƙantar da musulmi. Tana mai cewa kare Amurka yana nufin aiki tare da musulmi.
Batun yancin bil'adama da kuma cinikayya su ne jigo a jerin tattaunawar da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya gudanar da jami'an gwamnatin Cambodia a yau Talata. Mr. Kerry ya ce na da muhimmancin gaske Cambodia ta samu ci gaba ta fuskar mutunta yancin dan adam da walwala da kuma shugabanci na gari a zaman sharadi na kulla dangantakar aiki ko diplomasiya da Amurka. Kerry ya yi wannan tsokaci ne ga yan jarida a wata makekiyar baranda bayan da ya gana a kebe da jami'an gwamnatin kasar ciki hadda Prime Minister Hun Sen da kuma shugaban wucin gadi na jam'iyyar ƴan hamayya kasar wato Kem Soka. Yace gwamnatoci da ke bin tafarkin demokradiya suna da haƙƙin tabbatar da cewa wakilan da jama'a suka zaba suna da ƴancin gudanar da aikin su ba tare da tsoron za a kai musu hari ko kuma za a kama su ba. Yace hakan ya kawo batun damuwar da Amurka ke da ita akan ƴancin bil'adama. A halin da ake ciki kuma a yau Talata Mr. Kerry ya isa Beijing zangon sa na ƙarshe a ziyarar aiki da yake a yankin Asia. Ana ganin rikici da China take yi da makwabtanta kan iko a tekun da ake kira na kudancin China shine jigo a shawarwarin da zai yi da mahukuntan kasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Talata sakataren harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ya ce Moscow ba ta nemi da shugaban Siriya Bashar al-Assad ya yi murabus ba kuma ba ta bashi mafakar siyasa ba. Kalaman da Mr. Lavrov ya furta suna zuwa ne a daidai lokacin da Majalisar Ɗinkin Duniya take shirye-shiryen domin fara shawarwarin sulhu kan rikicin siyasar ƙasar wadda ta ce za a fara Juma'a mai zuwa a birnin Geneva. Burin taron shine kawo ƙarshen yakin basasar da ƙasar take fama da shi kuma a fara shirin canjin gwamnatin ƙasar da ayyana sabon tsarin mulki da kuma gudanar da zaɓe. A hira da aka yi da shi a farkon watan nan an ji shugaban na Russia Vladimir Putin yana cewa samawa Assad mafaka ba zai zama damuwa ba. Lavrov ya faɗa a yau Talata cewa farmakin da Russia take kaiwa da jiragen yaki tsawon wata huɗu ya taimaka wajen tallafawa Siriya ta samu galaba. Inda shekaru biyar gwamnatin ƙasar da take ta fafatawa da 'yan tawaye sannan a baya-bayanan da hadda ƙungiyar ISIS. Ƙasashen yammacin duniya dai suna sukar tsoma bakin da Rasha ta yi a rikicin na Siriya. Suna masu cewa ta fi auna 'yan tawaye a hararen take kaiwa maimakon ƙungiyar ISIS.
Jiya Litinin gwamnatin Amurka a nan birnin Washington DC ba ta yi aiki ba, kuma yaran makaranta a yankin Washington sun samu hutu domin birnin ya samu sukunin tsamo kansa daga matsanancin dusar ƙanƙara da zai shiga tarihi. Koda yau Talata ma babu aiki domin har yanzu titunan birnin na Washington na cike da dusar ƙanƙara. Hutun da aka bayar jiya in banda waɗanda zuwa aikin sai zama tilas kamar jami'an tsaro ko kuma kiwon lafiya ko irin mu, da ma a ce wato don hakan ya baiwa motocin kankar ƙanƙara sukuni su yi aikin su ba tare da damuwa ba da zirga-zirgar motoci ba. Duk da hakan har yanzu wasu titunan suna nan cike da dusar ƙanƙara. Dan sauki da aka samu daga sanyin ya baiwa mazauna yankunan nan da damar share dusar mai yawan sentimita 76 da ta zuba a yankin nan na Washington.
To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu fara da Najeriya. Wata mujallar kiwon lafiya da ake kira Lancet ta fitar da wani rahoto da ya nuna cewa sama da jarirai 300 aka haifa a shekarar 2015 ba tare da rai ba a Najeriya. Rahoton ya nuna cewa hakan ya sa Najeriya ta zama ƙasa ta biyu bayan ƙasar India a jerin ƙasashen da ke fama da matsalar haihuwar jarirai ba rai. Dr. Grema Bukar likita ne a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. A wannan tattaunawa da muka yi da shi ya fara mun bayani kan abubuwan da ke haddasa haihuwar jarirai babu rai.
To wannan matsala dai wanda za ka ga mace ta yi ciki ya yi nisa ya zo haihuwa ta ya fito kawai ba sanadi ba wani abu a gaba ya fito ba dai. Yawanci abin da yake jawo wannan rashin zuwa awo a gano waɗansu cututtuka wanda suka ci gaba a cututtukan nan da kyan sa ake so a wanda ake neman ake gane shi a wajen awo shi ne ciwon suga kuma da hawan jini. Kuma bisa dukkan alamu waɗannan cututtukan hawan jini da ciwon suga sun shigo yanzu sun wuce misali kamar yadda ake tunaninsu a da. Da an san waɗannan cututtuka ne da aka san su a ƙasashen Turawa, to amma yanzu in za ka ringa gani karuwa suke a ƙasashenmu. To matanmu kuma da na birnin da na ƙauyuka ɗin ba sa son zuwa asibiti wajen awo. To a nan ne za a iya gano waɗannan cututtukan, su ne dai na farko wanda za ta sa mace tana ji lafiya lau sai ta zo haihuwa a ciwo ɗaya babu rai, shi ne ciwon suga da kuma hawan jini wanda ba su sani ba kenan. kuma a cikin su akwai wanda sun san suna da hawan jinin ko suna da ciwon suga. To shi kuma ba a jira abun ya zama control, ya zama cewa ciwon sugan ya zo daidai ko hawan jinin ya zo daidai kafin su yi ciki. Sai su manta da shan magani, ba zo an gwada an ce to shikenan za a iya yin ciki ba, babu zancen counseling a yi wa mutum bayani wani lokaci ya kamata ciki ya zo da wani lokaci ya kamata ciki kar ya zo.
Dokta, akwai wasu ƙwayoyin cututtuka da rahoton ya nuna cewa sukan haddasa haihuwan yaran ba tare da rai ba. Su ma akan gano su a lokacin da ake wannan awo idan mace ta je asibiti?
Yawancinsu ana gano su idan mace tana awo, sai a kiyaye shi ko kuma a bada magani kafin hatsarinsa ya zo. Na uku kuma shi ne mata da maza wanda suka kai shekaru da yawa wajen haihuwa. To wannan ana samun abin da ake kira genetic defect. Sai a samu an haihu ta amma kuma akwai matsala wajen yanayin yana da kwayoyukan halitta. To ana samun irin wa'annan kuma sai ga an haifi ta babu rai. To kaga kashi uku nan su ne muhimman dalilan da yake sawa a haifi ta. Ba za a ji komai ba har a ɗauki ciki ya kai iya minzulin haihuwa kuma a haifi ta babu rai.
Wato, dokta, na fahimci duk bayanin nan da kai, wato shi awon nan da ake zuwa a yi azubuta kafin aihu shi ne kusan abin da zai iya kara wato aukuwar hakan kenan.
Shi sa ake awon wai ba a ce mace sai ba ta da lafiya ta zo asibiti ba. Muddin mace ta ɗauki ciki, to awon farko ɗin nan da ake yi da na biyu shi ne ake rarraba mata a ce to wannan ana tunanin lafiya ƙalau za ta wuce. Wannan ana tunanin akwai dalilan da ya sa za a dinga ganin ta ko a bata jijiya na musamman. To shi ne za ka ga mace ta je awon farko za a ɗauki jini a gwada, za a ɗauki abin da fitsari a gwada, za a ɗauki hotuna a gwada. To wannan rikotin da yake fitowa na farko ɗin nan ba wai haka don jin daɗin ma'aikatan asibiti suke ba, a gano meye dalilai, a gano meye take ɗauke da shi. Kuma ma kafin a ɗauki wa'annan za su ba da bayanai na irin halayen da take ciki kafin ta yi ciki da halin wannan cikin, kuma ta ba da labarai iyayenta da suka haife ta da yan uwanta a kowane suke tare da tsoron cututtuka da yake yaduwa.
Dokta Grema Bukar kenan, likita a asibitin Koyarwa na Malam Aminu Kano. To daga batun kiwon lafiya a Najeriya, bari mu je Jamhuriyar Nijar. A ƙasar ta Nijar, yayin da ake tunkarar zaɓuka a wata mai zuwa, shugabannin al'ummar Jamhuriyar Nijar mazauna Najeriya sun yi kira da a yi zaɓe lafiya, inda suka ce ya kamata a yi koyi da Najeriya kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Sulemu Muni Barma ya aiko mana daga Yamai.
Bayar da dama ga 'yan Nijar mazauna ƙasashen waje su zaɓi 'yan siyasar da suka fi son su ba ƙuri'arsu ba tare da sun dawo gida Nijar ba na daga cikin mahimman canje-canjen da aka shigar a shirye-shiryen zaɓuɓɓukan 2016 a wani matakin ba ɗan ƙasa mai shekarun zaɓe sukunin morar 'yancin da dokokin zaɓe suka yi tanadi, wanda ta kai hukumomi da ɓangarorin siyasa keɓe kujeru 5 domin wakilcin 'yan Nijar mazauna ƙetare a majalisar dokokin ƙasa. Sai dai rashin samun rajistar zaɓe a lokacin ayyukan haɗa gidgam ya sa dubban 'yan Nijar mazauna Najeriya yanke shawarar dawowa Nijar don halartar runhunan zaɓe. Alhaji Sama'ila garkuwan Ilela na daga cikin shugabannin jam'iyyar PNDS tarayya a Najeriya.
Jiha 36, jiha 7 ne sun samu yin ƙidaya, kuma akwai jiha 29 ƙasa. Wanda suke sun sha mara a yanzu nan sun yi redi ta howa, dama suna da rijista a nan, sun zo lokacin aikin daji na sun yi aiki, kuma suna da rijista a nan Nijar, kuma sun yi ɗauki alƙawali in Allah rida za su taho kansu da kwakwatarsu su zo nan su shehuwa su koma su in bisa karin Allah, kuma ni ne jagoransu na tabbatar da haka. Kuma duk wanda kaga mun taho da shi ya rijista, wanda ba mu taho wanda bai rijista can ba za mu taho da shi ba. Mun san komai, duk mun tabbatar da iyakacin waɗanda suka rijista a can Najeriya. Mun san adadin waɗanda sun ka zaka nan sun ka aiki daji sun ka koma masu rijista, duk mun san da su. Da haka mun rubuta mun zamana kowane ta kwana kowane shina nan da shirin ta howa.
Bisa la'akari da cece kucen da ake huskanta a tsakanin 'yan siyasar Nijar a wannan lokaci na shirin bazuwa yankunan karkara domin neman yardar talakawa, 'yan Nijar mazauna Najeriya sun yi kiran ɗaukacin 'yan ƙasa su yi koyi da talakawan Najeriya, inda aka kammala zaben 2015 ba tare da tarzoma ba.
Wannan zaɓe ni a gani na lahiya lumi za'insa, kuma a ƙarshe lahiya, saboda abin da ake da to yanzu ba a yi shi ba a cikin Najeriya. Sai Allah ya kawo zaman lafiya, an yi addu'a, an yi roƙon Allah ya ba sa a yi lafiya a ƙare lafiya, kuma Allah ya karɓi addu'a mutane an kai wannan abu ko ɗan ka zama a kashe ba. To kaga ya kamata a ce ko ƙasar sai tun da ainihin Najeriya an ka samu zaman lafiya an kai shi lafiya an ƙare lafiya, kaga ya kamata a ce su masu koya da wannan abu a yi lafiya a ƙare lafiya. Kuma ni a ganin kakin asuman nan sai an kire su an ja mu kowa kunnuwa, kowa shi tare mutanensa. To kaga ya kamata kenan su shugabobi ya kamata su san da haka magana cewa ai tashi hankali ai wani abu, a'a mulki na Allah ne.
A karfe 12 na daren Asabar 30 ga watannin na Janairu ne ake kaddamar da yakin neman zabe domin ba jam'iyyun siyasa da 'yan takara masu zaman kansu hanyar tallata manufofinsu ga 'yan nishar miliyan 7.5 da ke rubuce a kundin rajistar zabe. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla gaida Sule Mummuni Barma. Idan muka sake komawa Najeriya, wasu rahotanni daga ƙasar na cewa masu taimakawa 'yan majalisun tarayya sun koka da rashin biyan su kuɗaɗensu na sallamar su kenan. Lamarin nisa suka ce sun shiga halin ƙaƙani kayi. Ko da yake hukumomin da ke da alhakin tufa albarkaci game da wannan ƙorafi ba su ce ufan ba. Daga Yola ga rahoton wakilin muryar Amurka Sanusi Adamu.
Sunana Oko John Audu, ɗan asalin jihar Cross River, har yanzu ina Abuja. Yanzu haka da nake magana da kai, watanni na hudu ban biya kuɗin hayata ba. Kowannan makon ma sai da na roki mai gidan ya sarara mini. Muna fuskantar mawuyacin halin rayuwa sakamakon rashin biyan mu kuɗaɗen sallamar mu. Idan za a iya tunawa dai, a watan Disambar bara ne majalisar dattawa ta tarayya ta amince da ƙaramin kasafin kuɗi da shugaba Muhammadu Buhari ya aike mata domin biyan kuɗaɗen tallafin man fetur da sayan makamai game da biyan kuɗaɗen sallamar mataimaka na musamman na 'yan majalisun tarayya. Amma yau watanni shida kenan har yanzu suna kuɗaɗen sallamar nasu jiran gawan shanu, inji Alhassan Shaibu na karamar hukumar Yemel Tudeba da ke jihar Gombe.
Gaskiya shiru muke ji a makwanakin baya mun ji an ce Buhari ya bada submission a majalisa har sun sa hannu, kuma shi ma ya sa hannu kan cewa na sojoji wanda za a saya musu makamai da kuma ƴan nufen wanda za a biya masu dakon mai din nan, sannan mu kuma wanda muke majalisa muka gama aiki tare za a biya musu biyaran tsim House of Rep da kuma House of Senate.
Shi ma Malam Abdu daga jihar Adamawa, ɗaya daga cikin mataimaka na 'yan majalisun tarayya, ya shaida man a hirar da muka yi sun kasa fahimtar rashin biyan su kuɗaɗen sallamar nasu kamar yadda aka saba tare da iyayen gidan nasu.
Ba wai maganan severance ba, akwai DTA wanda ba a biya mu ba guda ɗaya, wanda kuma sun ce za su biya ba mu san dalilin din. Kullum mun yi magana za su ce sati mai zuwa za a biya, sati mai zuwa za a biya.
Kokarin da nayi domin jin ta bakin tsohon shugaban mataimakan 'yan majalisun tarayya wanda a yanzu haka zababban dan majalisar wakilai ne Honorable Mahmud ya tutura, ko da na aike da sakonnin karta kwana da kuma kira da ne ga layukan magatakardun majalisun dattawa da wakilai na tarayya a daidai lokacin da nake haɗa kan wannan rahoton domin jin inda aka kwana kan batun biyan kuɗaɗen sallamar mataimaka na 'yan majalisun tarayyar bayan karewar wa'adinsu. Amma hakata bata cimma ruwa ba. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, Najeriya.
Ta yanzu agogon muna cewa karfe 10 na safe ne da kusan minti 19 a nan birnin Washington DC, wato 4 kenan da minti 19 a Najeriya da Nijar. Ga Halima da shirin noma.
Masu sauraronmu da maraicen talatan nan, assalamu alaikum, barka da warhaka, kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki. Yau ma muna tare da likitan gona Dr. Ibrahim Bukari Bawa na cibiyar nazari da bincike kan harkar noma na ƙasar Niger INERAN, wato Institut National de Recherche Agronomique du Niger, kuma malami a sashen koyon ilimin aikin gona a Jami'ar Maradi. A ci gaban tattaunawar tamu na tambayi Dr. Ibrahim Bukari Bawa ko a ganin shi ɗan Niger zai iya ci da ɗan Niger da noma. Kahin ku ji amsar da ya bada sai da ya ƙarasa bayanin da ya fara yi a makon jiya akan hulɗarsu da manoman yankunan karkara da kuma matsalolin da aikin noma ke fuskanta a ƙasar Niger.
Hulɗar mu a gaskiya ta sauraron manoma ne, mu bi daji, mu bi karkara duk inda ake, mu saurare su kuma mu zo mu tsara projects na neman sa'o'i wanda zai su dan taimaka musu dan a samu shi dai na kutunta muku gadan mu ne noma ba wata hanya da za a yi ta neman kayan abinci ta ba hanyar noma da take hanyar mafi sauki da noma da kiwo ina ila dole muna tare da su to kuma yanzu ga wani cike zo wani kusa da hugani zuzuda sai hatsi ya ne na a gona ana shirin a yanki a ka gida kuma lokacin da take zo da hatsi sai ita ma muna aiki bisan ta kamar kuma a yanzu ma zan tana nake muku a bana ga da haɗin gwiwa project da dama mun samu mun fara wallahi wannan sa'a kuma da iko Allah an ciyo nasara ta dai bana dai ba a yanzu banna ta sosai saboda an da kuma takayin da ya kamata
doctor a ganin ka dan Niger zai iya ci da dan Niger da noman da yake yi
to kusan ko na gwamnati yazo na nashi da cikin kokari mu kuma ma'aikata ne na gwamnati matsayin mu gwamnati sai da muka wannan aiki ila dole kuma duk tsarin da ya kamata muna bi amma shawari ba yanda za a yi ba wata hanya indai ana so ne zai ta cigaba a gaskiya sai an bi tsarin wannan na taimaka ma manoma ni a gani na tana yiwa amma akwai aiki da yawa inda kuna zancen noma rani a gani na aikin noma rani ana ciki abu ne wanda ya kamata a ƙarfafa wato manomi kai tsaye ya dingina ga damu na kaɗai in akwai hanyoyi da za a yi wani forage wani amina jaman da sauransu inda za a ci da abin da tunda ko a banza dai ana ci abinci yanzu ka ɗauki ko tumatir kin wanga akwai lokacin da san mu ga zaka dan cika karatu sai mun ji an ta na kwarta an nemo shi an kashi a ranar ki akwai iri ma wanda ake iya a wallaha ko lokaci ana noman tumatir albasa ita ga tanan tabarkalla muna san dubu kusan 7 ko 8 wanda ake ko shekara ana hutar da su kasashen waje shi ma ko da manomi zai iya cinci da kansa albasa amma tana iya kawo kudin da za a sayi abinci da ruwan harkoki da sauransu kuma akwai hanyoyi ma wanda ya kamata a taimaka wa manoma kamar safar kayan gona inda yanzu ku dai gani tumatir din ka dauki cikin iyalanmu da sauransu kullum na gongoni ne ake kawo ana amfani da shi daga kasashen waje ku shigo wai shi tumatir ba a iya safara shi anan a ka wasa safara shi anan ba a ba manoma ƙarfin da zai su fara yin suna kawo shi ana safara shi hatta da lemu na sha ku dai gani lemu na kwalba da ke gare mu a ni dai ban san ba akwai shi na gargajiya da ake a ci da mangoro ko da gwaba ko da lemun tsami da sauransu wato abu ne wanda muka gada kenan shi ma ko hanyoyi da kamata a bi kuma shi manomi in a saya da daraja dole zai ba da ƙarfi kan wannan sana'a kuma yana iya kar amma in an diba kuma mukuncin ruwan ga sunan tabbatar ga sunan kenan akwai ana iya ƙara karfafawa tsari na ƙara zamanar da wurin noman rani da wurin garake da sauransu ya zama na dai wannan kuma noma a yin shi ba na a ci bane kaɗai a safara ya zama arziki ga manoma ga mutanen karkara kenan ana yi ana namka hanyar zuwa nan tunda yanzu ma an yi mana garken kamar da albasa ana neman an ƙara za a fara yin ko garin ta ne da sauransu saboda zuwa ita kasashen da yake na ƙarar da birkata kenan a kowannan ne kuma kamar takin zamani yin shawara ta ce ne kenan amma kamar matsayin kasar Niger balle yanzu akwai ma'aikata ta aima tana shigo ko shekara da taki kuma ana shaida shi da sauki da sauransu amma dai ya kamata mu sa gaba nan kafa namu kamfanin yin wannan takin kamar wanda ya dace ma da yanayin kasar Niger inda tun da kun dina hadin kasar ta gaba da ko na kuka shi da zai je kasa kina mutan ore shi ba sani ba me yake bukata amma in wani abu ne yawa kuma mu dake yancin kanmu da wani abubuwa a samu mu ma muna safar damu na kanmu dan saboda manoma su samu shi da sauki amma a yanzu kenan taki in ba farashin shi rage kware ba da wai a samu a ce kowane manomi ne zai rayu amma kuma lalle shekara da yanzu aka ta biyu na lura ko cikin garin ganin maradi kana ganin rogo kuma kana ganin dankalin bature shi ma ana ta ƙara ƙarfafa aikin shi da sauran shi a tafiya ce ta taho amma kuma akwai sauran tafiya kuma ya kamata kal a gaji a ƙara ba da kaji in ku lura aiko yanzu ku kuke can ƙasar Amerika manomi ko da damuna shi take ƙarewa masayi na nan kuma ko da yana yi ya san nawa ake shaidawa na ne ko wannan ke ba da hanzarin ya yi kai shi nashi ɗin lissafi sai ga kowa sa kan shi in an sa ana zama wani abu da kowa ya ba da ƙarfi kenan wannan proje masu ba da shawara a lokacin da shawara za ta shiga kun da mutane tunda sun san mun ɗauki wannan sa'a za mu yi aiki kuma za mu samu riba kaza kenan kun gani an ba da dama an ba su kuzari na ta hidda aikin da gaugawa.
Fatan mu dai Allah ya sa wannan kira na Dr. Ibrahim Bukari Bawa ya hada kunnuwan masu tausayin manoman Niger da kuma kishin bunƙasa aikin noma a ƙasar. Mun dakata a nan sai makon gobe da izinin Allah ku ji ci gaban tattaunawar mu da Dr. Ibrahim Bukari Bawa. Yanzu a madadin shi da wadda ta hada mana sauti Julie Leathers Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Ku huta lahiya.
Madalla yanzu kuma sai kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email.
Sakon farko ta fito ne daga Sade Sa'idu Jawara. Kika ce jama'ar Niger ku zage jam'iyyar ku amshi katan zaben ku dan zaben shugabannin da suka dace a zabe mai zuwa ba masu fada ba cikawa ba wanda suke kaddamar da aikin samar da ruwan sha ko hanyoyi idan zabe ya matso dan kudayin ƙurun ɗan Niger hatara da zaben tumun jari ɗan Niger shi ma Iliyasu Muhammad Tungun Bako cewa yi ku bani dama na yi kira ga ɗan uwanmu ɗan Niger ya kamata ku gaggauta fita amsan katan zaben ku wanda da shine za ku iya zaben shugaban da kuke so wanda zai share muku hawaye ba masu fada ba cikawa ba da fatan Allah ya sa ayi zabe lafiya a ƙayi lafiya ba tare da hukumar zaben Nigeria ta nuna bambanci ba assalamu alaikum VOA ina kira ga gwamnatin Nigeria da gwamnatin jihar Kaduna ya kamata ku tsaurara bincike kan gano mutanen da suka kwakulewa yaro dan shekaru 4 idanunsa a garin Zaria domin hukunta shi sako daga Safiyanu Gumal Zangon Daura muna mika sakon jajen mu ga gwamnatin kasar Amurka akan bala'in da ya same su na dusar kankara a wasu sassan kasar Allah ya kiyaye gaba amin sako daga Abdulsalam Muhammadu Liman Tsagem da Ado Mereke garin Muduru jihar Katsina Assalamu alaikum VOA Hausa fadan da ya afku tsakanin manoma da Fulani makiyaya a yankin Taraba abin takeici ne mu dai fatan mu anan Allah ya kiyaye na gaba amin sako daga Bala Muhammad dabban jihar Bauchi bayyana daukan matakin da ministan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja yace za a yi na daukan mataki na musamman kan harkokin tsaro ubangiji Allah ya sa kulliya ta biya kudin sabulu sako daga malam ango malam makaranta da sani mai langilange ya wuri daga karshe sai wacce ta fito daga Isuhu Dila Faki kace mu mun gamsu da yadda shugaba Muhammadu Buhari ke tafiyar da mulkin sa a bisa gaskiya da adalci Allah ya kara maka ƙarin gwiwa da lafiya da nisan kwana amin
ta yanzu kuma ga sahabi ya dawo da labarai a takeici
a jamhuriyar Afirka ta Tsakiya wata babbar kotu ta soke zaben yan majalisar dokokin kasar da gudanar cikin watan jiya duk da kotun ta tabbatar da cewa tsoffin ministocin kasar biyu sune za su kara zaben fidda gurni na shugabancin kasar da za a yi kotun tsarin mulkin kasar ta yanke hukunci jiya Litinin cewa zagayen farko na zaben wakilan majalisar dokokin kasar ranar 30 ga watan Disamba yana cike da magudi yan takarar neman shugabancin Amurka uku karkashin inuwar jam'iyyar Democrat sun yi yunkurin su na karshe domin samun karin karbuwa daga masu zabe a jihar Iowa neman karbuwar da suka yi a daren jiya Litinin yana zuwa ne mako daya kamun a fara yar tinke na tsawon wata daya domin fidda dan takarar da jam'iyyar Democrat din za ta tsayar a zaben kasa da za a yi bana wato daga jihar ta Iowa batun yancin bil'adama da kuma cinikayya su ne jigo a jerin tattaunawa da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya gudanar da jami'an gwamnatin Cambodia a yau Talata. Mr. Kerry ya ce yana da muhimmancin gaske Cambodia ta samu ci gaba ta fuskar mutunta yancin bil'adama da walwala da kuma shugabanci na gari a zaman sharadi na kulla dangantaka da Amurka.
To ma sauraro abin da ya saka kenan a cikin shirin namu baki daya amma kafin mu karkare shirin bari mu mika sakon ta'aziyya ga abokin aikin mu Ibrahim Alfa Ahmed da kuma dukkan yan uwa da iyalai da abokane game da rasuwar Alhaji Tijjani baban Shadda wanda ya rasu a yau Talata a gidansa dake Bauchi Allah ya ji kansa da rahama ya kuma ba da hakurin jure wannan rashi yanzu madadin sahabi Imam Aliyu da ya gabatar da shirin da Julie Leathers Creation da ta bada umarni sai injiniyan mu Cornelius Muhammad Lalo ke cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka amma kada ku yi nisa ga Halima da shirin yau da gobe.